لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها النفس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدعى الله سبحانه وتعالى يوم شاديك وطن شدكو إجام منذ الله صلى الله عليه وسلم عدو إيدا جلي حدود 40 حدود amma mun ya wada da bai mun saki zuwa masjidin sahaba domin bi tallitahin umdatul aka wanda muka fara mun roƙo Allah subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka cikin abinda zamu karanta. Allah ya taimake mu fahimtar gaskiya kuma ya aiki da abinda mun ka fahimta don neman yarda shi Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da ya gabata mun kana hadisin Nu'aym al-Mujbir haka ne hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu wanda ya rawaita cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan al'umma za ta tashi da nan kiyama tana da farin goshi da farin kafafuwa da farin hannuwa saboda gurabun arwala. Ya ce wanda ya samu iko daga cikin ku ya tsawaita wannan hadisin nashi to ya aikata. Wannan shine hadisin da muka yi magana akan muka karanta. Malamai sun tattauna dangane da wannan hadisi. Shi hadisin dai yana nuni cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya keɓance su da wasu alamomi saboda ɗaukakar da suka samu ta hanyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Cewa ranar kiyama za su zo suna daban-ban da mutane wajen ƙawarsu, ƙawar kuma shi ne wuraren da suke wankewa lokacin arwala. Allah zai sa musu haske suna kyalli fuska da hannaye guda biyu da kafafuwan guda biyu. To idan muka duba hadisin akwai kafar da tace fa man sada'a minkum an yudila qurratahu falyaf'al. Duk wanda ya samu dama daga cikin ku ya yawaita wannan kawar tashi wannan hasken nashi to ya aikata. To ikhtilaf al-ulama ma'u fi mujawazat al-hadd al-mafrud min al-wajh waladayn wa rijlayn lil-wudu'. Malamai sun kara ma juna ilimi wajen halaccin wanke hannuwa a wuce har akai ga damtse kamar da mun hakadanta, ko kuma a wanke kafafuwa a wuce har akwai ga kauri. Akwai halaccin yin haka nan ko ba halaccin yin haka nan, sai dai a tsaya daidai inda anka iyakance kamar hadisin Usman da ya bayani a ranar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu daga cikin malamai sun tayi akan cewa mustahabi ne mai aralla in ya zo aralla ya wuce gwiwar hannu ya kai har wajen damcinsa. Mustahabi na a waje wasu malamai kuma suna da yawa kwarai da gaske suka ce idan mutum ya wanke kafarsa ya wuce har ya kai ga kaurinsa saboda aiki da wannan hadisi. Saboda aiki da wannan hadisi suka ce mustahabi ne. Amma wadaba malikun wa riwayatun an Ahmad ila adami istihbabi mujawazatu mahallil fard. Ma Imamu Ahmad da Imamu Malik sun tafi akan cewa ba mustahabi ba ne. Asali ma ba a maso haka nan. Tabbatun mustahabi ba a maso haka nan. Ka zo ka wuce ba a maso haka nan. Kuma wannan shi ne zaɓin Shekul Islam Ibn Taymiyyah cewa idan ka zo wanki kada ka wuce, inda an ka tantata kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ka tsaya nan kada ka wuce. Wannan shi ne zaɓin Shekul Islam Ibn Taymiyyah kuma shi ne zaɓin daga cikin malaman da ba su jima da wuce ba Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi shi ma ya ce akan wannan fahimta. Su waɗanda malamai da suka ce kar a wuce suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi arwala kuma ya yakance mana inda aka tsayawa don mun ga inda ya tsaya. Da Usman ya arwala cai haka nan manzon Allah ya arwala irin wannan arwala tawa. Kuma haka ba suka ce don haka abinda ya dacewa ga mutum kada ya wuce. Suka ce wannan ma hadisin ai baya nuna cewa a wuce. Kuma wannan aikin fahimta Abu Huraira ce. Ba annabi ya ce haka nan ba, cewa wanda ya samu damar ya ƙara yawan da faɗin wannan hasken nashi ya kaza suka ce ba annabi ya faɗi wannan magana ba. Fahimta ce ta Abu Huraira radiyallahu anhu. Mun fahimta ko? Suka ce wannan kalmar kamar ni sada'a minkum shigar da ita an kai cikin hadisi. Wa ya shigar da ita shi ne Abu Huraira shigar da ita domin shi nuna fahimta ce. Don haka ba shi halitta mutum ya bi wajen yin arwala ya wuce inda an ka ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi arwala, sahabbansa sun ga yadda arwala sun kawo siffofi daban-daban na arwala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu inda an ka roƙo shi ya yi arwala ya wuce wannan wuri. Don haka magana ta gaskiya ba a wucewa. Wannan shi ne fahimtar mafi yawa kuma da wasu daga yawa ba mafi yawa da yawa daga cikin malamai. Hamma daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ganin shi Abu Huraira shi kadai ne ke da wannan fahimta. Sai wasu da ganin shi Abdullahi dan Umar shi ma yana da irin wannan fahimta. Amma wanda ya fi shahara da wannan fahimta Abu Huraira kadai. Amma ba a taɓa rubuta cewa Abubakar, Umar, Uthman, Ali sun yi wannan irin arwala ta Abu Huraira ba. Kuma duka al'asharatul mubashshirin bil janna duk ba a rubuta cewa suna irin wannan arwala ba. To tunda sabon suna da yawa wannan fahimta ce ta mutum guda daga cikin su. Suka ce ba shi da mustahabi ba a masu ka tashi daga fahimtar duka sahabbai din ka ɗauka fahimtar Abu Huraira. Allah shi da shi mun fahimta ko? Suka ce wala hadith la yadullu ala al-adala fa innal hilyata innama takunu zinatun fi sa'idi. Wannan hadisi ba ne cewa in ka ƙara za a ƙara maka ƙawa, kawai tana nan ga waɗannan wuraren da an ka ce ka wanke. Kace amma wanda yace fa man nisa ne kuma yi fil gurato fal yaqal, wannan qadi ba daga annabi yake ba daga Abu Huraira yake. A cikin musnad Imam Ahmad yace qala nu'ayn shi nu'ayn yace fala adari qawluhu man sada minkum an yudilla gurato fal yaqal min kalamin nabiy sallallahu alaihi wa sallama aw shay'un qalahu Abu Huraira min indihi. Shi kansa nu'ayn da kawo hadisi a wani wuri yace to wannan magana da an ka ce wanda ya samu ikon karawa ni ban sani ba cin annabi ya faɗe ta ko ko magana Abu Huraira ce. Abinda malamai sun ka tantance magana Abu Huraira ce ba magana annabi ce ba sallallahu alaihi wasallam. Don haka a takaice wannan hadisi kawai ya nuna mana cewa akwai falala kwarai da gaske ga kulawa da wanke waɗannan wuraren. A wanke su wanki wanda ya tabbata kuma kada a ƙara. Wannan shi ne magana ingantata a wajen mafi yawan malamai wajen aiki da hadisi kuma da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aikin sahabbansa ba su wuce ba, don haka ba a wucewa. Sai hadisi babu na gaba, babu dukulil khala'i wal istidaba, dama shi za mu shiga. Babu ne da ya kantar da mu dukulil hala'i shiga wurin da an ka tanada saboda biyan bukata shi ne al-khala'i. Wal istidaba da tsalkaka, ya ake tsalkaka kuma ya hanka je daga karamta ta fitsari, ya ake tsalkaka daga karamta ta kashi. Wannan babu da ya kace da mu shiga wurin da yadda ya kamata a tsalkaka. Hadal bab yadhku fihi adabu dukulil khala wal julus fihi, wannan babu da ya karanta da mu ladubban shiga ban daki da in an ka shiga ban daki yadda za a duka. Sannan kuma babin zai kasar da mu na dubban fita daga ban ɗaki. Duk wannan babin shi ya zo ya karantar da mu da irin abin da ake son a tsalkaka da shi idan an kai biyan bukata. Alhadisul hadi ashar عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دغا أنس بن مالك الله يقار يدالش أن النبي صلى الله عليه وسلم يا روتو من سؤال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يا إني يرشقا بنتاكي قال يا كنشي اللهم يا الله إني أعوذ بك إن رغوك تريني من الخبث دك شيطانون الجنو مذا والقبائث كما إن رغوك تريني دك شيطانون الجنو ماتا wannan shine hadisi ake nan tun daga farkon fara kafin shiga akwai addu'a da manzo Allah ke yi sallallahu alaihi wasallam mu fara da Anas dan Malik sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Anas dan Malik dan Nadab mutumin Madina ne kuma yana cikin al-Akhzab Khazraj lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina kuwa Ummu Sulaym ta dauko shi ta dauko shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shekara 10 kacal tace ga wannan na baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi maka hidima dana babawa ne amma mai just ta kawo ta jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ga shi ta bashi shi maka hidima dama shi mahaifinsa ya gudu ya tafi ake mahaifinsa yana da adawa da musulunci kware da kamin ya shi a shigo Madina shi ya bar Madina sai mahaifiyarsa ta kawo Allah wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mishi masa hidima kuma Annabi ya karbe shi ya dai hina wa Annabi hidima ciki da wajen gida ba inda bai shiga saboda yaro na karami kuma shi ya ci gaba da hina cikin masu wa Annabi hidima har da su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi na ji shi kware da gaske kuma Allah ya masa tsawon rayuwa saboda wata rana ya tabbata Annabi ya je gidansu kamar da Anas ya ce ko da ya je gidan mu daga ni sai mahaifiyata shi inna yan mahaifiyata ko kauna mahaifiyata yayi sallah gidan mu yayi mun addu'a alkhairi dukkan alkhairi ya roƙa muna kamin ya wuce sai mahaifiyata ta kawo shi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ya mahaifi Allah ga dan yaron ga mai maka hijira kai masa roƙon Allah sai Annabi ya roƙi Allah shi yawaita diyansa yawaita dukiyarsa a wata riwaya kuma ya shiga da shi aljanna wata riwaya kuma shi yawaita ransa to Anas Allah ya sa masa tsawon rai kware da gaskiya ya tsawon rai kuma Allah ba shi diya masu yawa kuma Allah ba shi dukiya mai yawa ina cikin mutane Madina mafi dukiya saboda rukun da manzo Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba shi diya masu yawa akwai wata riwaya da ake magana cewa ya bizne da ya kai 120 da wani abu nashi Allah ba shi da masu yawa kuma ba shi dukiya mai yawa saboda addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi ya zauna tsawon zaman da yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 ba ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka don mi baka yi kaza ba ko don mi kai kaza saboda wannan kyakkyawan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya zauna Madina daga nan ya tashi koma kasar Basra ya da su hijira tana da shekara 93 Allah shi kare masa rahama to ya roto hadisi na karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa inda a shiga ban tsaki ga abin da ake so ai idan muka bibi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sa yake Anas yake idza dakhala al-khala'a ikadin kalmar dakhala kamar idan ya shiga sannan suke addu'ar amma malamai suka fasara shi idza arada dukhulul makan alladhi sayqdi fihi hajatahu idan ya shiga wurin da zai biya buƙatarsa kace tsari ko makamancin sa idan ya shiga ne yake cewa yake wannan addu'a kaga da Allah subhanahu wataala yake cewa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billah minash shaitanir rajim dama ana neman tsari daga shi da na gudun kai da saka dolgi kurakure cikin katuwar Qur'ani mai girma suka ce don haka kuma abinda aka ga manzo Allah na yi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai fara kafin na fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم اشي فسرت اذا قرات القران ان كنت ينيه كاتون قران suka ce wannan hadisi ma haka yake idan kai ne ya shiga ban daki to ana son kai wannan addu'a kamin ka shiga saboda shi ban daki wuri ne wanda an matasar shedanu aljanu madan su da matan su kuma kai baka ganin su je garin ka to kamin ka shiga abu na farko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kantar da ni da kai da kai hanyar da zamu yi mukari daga cutuwa daga gare saboda idan mun ka shiga mun ka taka su ko mun kai musu tsari ko wani abu makamancin haka to za su ne da martabi gare mu kuma wakan mu halaka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga irin addu'a da zamu yi kuma wajibi na mu iya ta da kyau da kyau mu koyar ma diyan mu idan za su ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'ith kuma addu'a da gajera mai sauki saboda ma shi addinin musulunci duk abin da ya zo da shi sauki gare shi duk abin da ya zo da shi sauki gare shi in kaji abuna da tsanani wahalai to ba karantar annabi ce ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka mu rike abu na farko abinda ake so da mu kenan wannan hadisi kenan ya katar da mustahabbi na mu yi wannan addu'a cewa dai ku ce malamai sun bar shi akan fasarar mustahabbi ne ba dole na ba mustahabbi ne illa annabi ya kasance yana yi to mustahabbi ne wanda duk da shiga shi kuma hadisi ya katar da mu cewa aljanu daga cikin su akwai munana kuma suna son wurin kazanta to tunda haka ne duk lokacin da su ga irin wannan wurin kazanta kai kokari ka nemi Allah ya kare ka daga sharrin su kuma hadisi ya katar da mu ashe duk abin da kake gudu cutar sa to ka jingina neman tsari daga Allah subhanahu wataala saboda ba wanda zai iya kare ka in ba shi ba duk abin da ka nemi neman tsari daga wani to kai hasara wannan ba iya kare ka to annabi sai ya katar da mu mutuna da muna da mahalici wanda ba abin da ya boye shi mu jingina zuwa gare shi ya ba mu kariya dan kuma hadisi galibai suka ce ya katar da mu wujubu ittinabin najasat ana so ka nisa ci duk wurin da yake najasa tunda an ka ce wuri ne matattar shedanu aljanu maza da mata to wuri ko matattar shedanun mutane ne waɗanda kake gani an ce ka nisa ce shi ko matattara ce majalisa ta shedanun mutane ta yan uwansa an ce ka nisance shi balantana an ce matattara ce ta shedanu aljannu bazan su da matan su don haka wajibi na ka nisance shi don Allah subhanahu wataala ce wala tulqu anfusakum ila tahaluka don haka in ba dalili ba duk wuri ya kasance na karanta ana son mutum ya nisance shi saboda neman kariya sai hadisi mu na gaba an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائدة فلا تستقبلوا القبلة بغائد ولا بول ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل حديث منقبة daga abi ayyub al-ansari Allah shi kara dada shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada mana idza ataitumul ghaida idan dayan ku ya zo wajen biyan bukatar sa to yayin da yake biyan bukatar ga wata doka bantin ya shigo da neman Allah ya tsare shi daga sharri wadannan ba to yanzu ya shiga to fala tastaqbilul qiblata kada ya huskanci al-qibla bi ghaidin da yin kashi wala baulin haka nan kada ya hukanci alqibla ta hanyar yayin da yake fitsari wala tastadbiruha kuma kada ya ba alqibla baya lokacin da yake fitsari ko kashi walakin shariqu to tunda an ce kar ya ba alqibla gaba kai ya ba ta baya lokacin da yake bukata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka ce walakin sai dai shariqu ya hukanci gehen gabas au zabihu ko ya fuskanci gehen yamma ya fuskanci mafitar rana ko mafadar rana ala abu ayyub sai shi rawin na hadisi yace faqadimna sham sai muka tashi daga madina muka je siriya fa wajadana al marahib muka tarar da ban daki an gina shi kad buniyat an gina shi na hawal ka'aba yana hukunta ka'aba fanan harifu an hafe mu dan karkace daga barin hukunta alqibla wa nastaghfirullah azza wa jalla mu nemi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna kan kurakuranmu. Mabacin hadisin Abi Ayyub al-Ansari na shi ma sahabi ne babba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ma mutumin Madina ne, yana cikin al-Ansar, kuma shi ma al-Khazari ne. Sannan idan ban manta ba, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka gidansa lokacin da ya iso Madina. Barwa ta Makka da ya zo Madina, gidan da ya sauka, gidan wannan bawa Allah ya sauka. Don haka mai masaukin Annabi Muhammad na sallallahu alaihi wa sallam kamin ya wuce garin Makka kuriya, ya gina wurin zama ne, gidansa ya fada zama. Da tijino mai matsayi wajen mutanen Khazraj. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka gida ne bisa ga dacewar da Allah ya washi wannan bawan Allah. Saboda mutane sun fito suna ta kokarin su rike tagon manzo Allah ta tsaya kofar gidansu. Sallallahu alaihi wa sallama ya barta, ita ta kama tafiya har ta kai inda da kanta ta tsaya nan. Ta durkusa kenan, nan Allah ya zaba ma manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sauka, sai ya sauka gida ne. Wannan bawan Allah shi ne Abu Ayyub al-Ansari, ana ce mai Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari al-Khazraji. Shi ma ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana 72. Hawayu al-Ga'id, abin da ake maga'id asali shi ne na tsatsen wuri. Asalin kalmar al-Ga'id na tsatsen wuri take nufi. Dama duk wanda ke son biyan bukata yana so ya koma wuri inda zai samu natsuwa. Inda wani bai gani ne, in ma yayi wani sauti wani bai ji ne, mutum yana son haka inda ya lafiya da wuri. Sai sun ya tsaya inda ana iya tsinkaya ce, ko kuma in yayi wani sauti ana iya ji ne. To sai zan da cewa kuma abin da ake yi in an ka je wuri nan ana bashi wannan suna ne haka. Don haka yanzu al-Ga'id sai an ka bashi sunan shi wannan biyan bukata na fitar da wannan karanta ta baya. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ciyar da mu cewa idan muka zo wajen biyan bukata mu kula da al-qibla, wurin da muke fuskanta muna ibada. Al-qibla shine wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu cikin al-Qur'ani cewa inda mu bauta masa mu fuskance ta. Asali farko ana fuskanta Baitul Maqdis ne. Lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina ne, sannan Allah ya canza shi yake bibi dakin Kaaba. Lokacin da yana Makka sallallahu alaihi wa sallam yana bibin Baitul Maqdis. Amma yadda yake yi sai ya koma ya huskanci daki, kuma ya huskanci Baitul Maqdis. Sai shi jefi tsuntsu biyu da tsuntsu ɗaya. Tun daga shiga daki, to sai ya koma inda zai huskanta daki, kuma ya huskanci Baitul Maqdis. To Baitul Maqdis tana hannu riga da garin Madina. Don haka da tsohon Madina, to ɗaya biyu na. Inda ya bi Baitul Maqdis zai ba daki, zai ba dakin Kaaba baya. In kuma ya bi dakin Kaaba zai ba Baitul Maqdis baya. Don suna hannu riga da junansu ne. Da sai dai yana shauƙin Allah ya canza masa da garin Baitul Maqdis, idan ya bibi Kaaba wanda yake ita ce wurin da kakansa Annabi Ibrahim ke kallo. Shi yasa Allah ya ce laqad nara takallubu wajhaka fis sama'i falan wanda yake kallata tafaha. To wannan shauƙin da aka gare shi karshen ta, sai Allah subhanahu wata'ala ya canza masa daga dubin Baitul Maqdis zuwa dubin ɗakin Kaaba wanda ke garin Makka. Tana da daraja, don Allah ce duk inda kake cikin duniya za ka yi ibada ta sallah, to an wajen samu na kallon wannan ɗakin Kaaba ɗin. Shi ne matsayin ƙibla gare mu. Mu ne sai mu ce wajibi na mutum hijibi gabas. A'a, ƙibla ake kallo ba gabas ba. Saboda ƙibla mu mutanen nan Afirka shi ne gabas ko? To wasu kuma ƙibla su ita ce yamma, wasu kuma ƙibla su ita ce kudu, wasu arewa. Tunda muna gani yadda ɗaki yake, kewaya ce ake gaba ɗaya haka. Don haka general name nata shi ne al-qibla. To wannan suna da daraja a wajen musulmi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wurin da Allah yake mu kalla lokacin da muke bauta masa, to inda mu biyan bukata ta fitsari ko kashi bai kamata mu bashi baya ba, bai kamata mu bashi kuma a gaban mu ba. Saboda idan muka haka da ya zan kamar nau'i na rashin darajar ta wannan wuri. To meye mafita? Sai ce to mu kalli dai gefen da in muka kalle shi za mu ba daki ko gefen daman mu ko gefen hagun mu. Ina fata muna tare. Wannan shine kuma karantar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malabai suka ce amma wannan hukuncin ya shafi mutanen Madina ne kawai da waɗanda ke da alaka da irinsu. Mu yanzu an kace kada mu dibi mafitar rana, kada kuma mu kalli mafadar rana. To mu nan gare mu akwai mafitar rana ita ce alƙilamu ko? Saboda alƙilamu tana mafitar rana. Da haka mu ku hadisi ba zai aiki da mu bisa ga yadda an kace ba, walakin sharri ku auƙare mu. Mu abin da za mu yi kada mu dibi kenan mafitar rana, kada mu dibi gabas da yamma kenan ko? Kan mu kalli gabas, kan mu ba gabas baya, sai dai mu yi mi mu dubi kudu ko arewa. So da in mun ka dubi kudu ko arewa lokacin da mun ba gabas, ita alƙiblar mu kenan, hannun mu na dama ko hannun mu na hagu. Suka ce wannan yana nuna cewa hadisi ko ya zo umuman game, to amma za a dubi dacewa dai. Dama meye illa, meye dalilin da sa aka ce ka a kalli wannan? Saboda ƙimar ita wannan wurin ko ba haka ba? Ba an kalli direction na ba, a'a ita alƙibla an ka kalla. To tunda ita alƙibla an ka kalla, don haka duk abin da za ka yi zan ba ka bata baya ba, ba ka bata gabanka ba, lokacin biyan buƙatar shi an ka aza maka yi. Ina fata muna tare. Lokacin alhikimatu fi dalika ta'zimul ka'batil musharrafa wa ihtiramuha. Dama hikimar yin haka saboda a girmama ɗakin Ka'aba madaukaki mai alhorma. Shi yasa sallallahu alaihi wa sallama yace muna idan ata ahadukumul barada falyukrim qiblatallahi, a wani hadisi idan ɗayan ku yanzo wajen bauta ma Allah ya darajanta alqibla Allah. Wace ce alqibla Allah? Ɗakin Ka'aba. Yace ya darajanta ta, a ce abin da ake so darajanta ta. Don haka wala yastaqbilul qibla, kada ya mutunci alqiblar sa saboda an ce ya darajanta. To kuma sabai haka sun ka kasance suna yi. Sai Abu Ayyub al-Ansari ya ce muna da suka bar Madina suka je Sham, Syria. Ko da suka je suka tarda cewa mutanen Syria sun gina ban ɗakin su. Dan mazaki ne haka wanda idan ka shiga ba yana da ayi sai dai ka fuskanci alƙibla ko ka bata baya. Saboda nan da an samu sai haka. Yace to idan mun ka shiga saboda aiki da wannan hadisi sai mu dan karkace. To ko mun karkace ba mu samu karkasa da kyau da kyau. Mu ba alƙibla damun mu ko hagun mu. To amma saboda aikin da hadisi sai mun dan bidiye da mu, mun dan juya sai mu roki Allah ya gafarta muna abin da ya buwaye mu. Ina fata kuna tare. Wannan ya nuna kenan fattaqullaha mastada'at, inda duk Allah yake ka bar abu to ita yi kokarin barin wannan abin gaba daya. In har baya barwa gaba daya saboda wata dalili, wani dalili da ya sa wannan abin, to kai iya kai yadda za ka yi, amma kada kai abin nan kana jin baka ji komai a cikin zuciyarka ba. Amma in akwai yadda za a yi kokar ka yi shi, to in dalili ya kama ba yanda za ka yi, to ka ji tsoron Allah ka yi abin da kake iyawa. Shi yasa suka ce idan suka shiga ban ɗaki ba yanda za su yi, kuma ga yadda aka gina shi sun ɗan karkace kaɗan, yadda samun damar ba su bata bayansu totally ba, kuma ba su bata gabansu gaba ɗaya ba, ɗan karkace. To ɗan gibin da sun ka samu sai su roƙi Allah ya gafarta musu wannan abu. Dizi ya nuna mana cewa an kyamaci wannan abin, kuma shari'a ce, shari'a ta hana tun ta hana, dole mutum shi kokari shi bar wannan abin haka. Kuma tana kaita da mu duk abin da an kace kai ka kasa yi ne saboda mantuwa ko makamanci haka, to ka roki Allah gafara. Allah subhanahu wataala a cire ki ya gafarta maka zunubanka. Kada ka aikata abu baka ji komai a cikin zuciyarka ba, ba a so haka nan. Sai mu dubi hadisi na gaba, sai mu faɗa shi ga wancan, mu ga bayanin da malamai sun kai. An Abdullahi bin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala bayti Hafsa fara'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbir al-Ka'aba. Daga Abdullahi da Umar, Allah ya kare da shi, Umar dan Khattab radiyallahu anhuma qala yati raqitu yawman ala bayti Hafsa, watarana na taka na hau dakin Hafsa, fara'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, sai ni jama'aiki sallallahu alayhi wa sallam ya kadi hajatahu, yana biyan bukatarsa, amma mustaqbil ash-sham, ya huskaci sham, mustadbar al-ka'aba, ya ba Ka'aba baya. Mun ji abin da manzo ya yi ko? Sallallahu alayhi wa sallam. hadisi daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar mun rige mun san shi, yana cikin sahabban nan guda bakwai, malamai ma cikin sahabbai, shiga cikin malamai masu yawan hadisi cikin sahabbai. Ya musulunta tun da wurin tare da babansa shi Umar dan Khattab, da shi da Hafsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, uwarsu guda, ubansu guda. Karamin yaro ne, wata rana yake cewa ya je wajen iyarsa Hafsa, ita kuma Hafsa mun riga mun san matan manzo Allah ce sallallahu alaihi wa sallam, ta cikin ummul mu'minin. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta bancin ta rasa mijinta a yakin Uhud. A yakin Uhud aka jima mijinta, aka masa rauni mai yawa, kuma Allah mai cikawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta. Sami ya aure ta babanta Umar ɗan Khattab. Da ta gama idda, sai da ya ga Abubakar Sadiq ya ce masa, ga Hafsa nan, in kana da bukata ina son ya aure maka da ita. Abubakar Sadiq bai ce galaba. Ya koma ganin Uthman ɗan Affan, shi ko daidai lokacin matarsa Ummu Kulthum ta rasu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ce masa, ga iyata nan Hafsa, in kana son za a aure maka. Lokacin da ya wuce shekara 20, shi ma sai ce, sai ya tunani. Bayan kwana ɗaya biyu sai to shi Uthman ya iska Umar, ya ce masa, na dai tunani na ga cewa ba zan aure ba yanzu ga. Kaga shi ya ba shi ansa. Amma Abubakar bai ba shi ansa komai ba. Abin yawa Umar ta yi kware da gaske, ya tallata ya kai ga wannan bai ce galaba, ya tallata ga wannan bai ce galaba. Ina sanin to ya kawo haka nan kuma. Sai je kai kaza ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, abin da ya faru fa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa, kada ka damu. Hafsa za ta auri wanda yake Uthman. Kuma shi ko Uthman da yake maka ba zai auri ba, zai auri wanda ta fi Hafsa. Daga an gaba kenan. Za ta auri wanda yake Uthman. Shi ko Uthman zai auri wanda ya haƙa dai. Ai duk ya tana baga ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗan manzo Allah sai ni kilasu daga ɗan kowa. To haka kuma an kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika cewa ina neman shi aure ta. Sai ya aure ta. Bayan aure ta ne, sai Abubakar ya ga Umar ya ce masa, ka sami magana in aure iyarka, ka ji ban ce maka galaba, sai ce kwarai. Sai wannan abin ya bata maka rai. Sai ce, abin da yasa ban aure ta ba, na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana ta, wato ya kanka samu magana ta. To shi yasa ni kyale, inda bai aure ta ba ni da zan aure ta, amma bai kamata in sallata sirrin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ni kyale, sai da abin ya faru ta ji abin da yasa kada ka ji komai ba aure ta. Mace ce mai yawan ibada, amma ya tabbata hadisi na Buhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata take daya. Jibiru da ta ce a mai da ita. Dan kenan Allah ya ce a mai da ita. Dan Jibiru bai umurta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi abu. Sai da ta a mai da ita, saboda mace ce mai yawan tsayin dare, kuma ga yawa azumi, kuma ƙarshe ma matar ta ce gidan aljanna. Don haka gidan nan ba wuri mutar ta ne ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo da ita. To wanda ita da Abdullahi dan Umar, uwarsu guda, ubansu guda. Shakikaina, wata ne ya je gidanta suna dan karamin yaro, me ya faru sai ya taka ɗakin sama. Wani abu zai doka, wani abu an kasa shi, ba hadisi bai kasar da mu ba. To shi na sama na sai hangi manzo Allah a ban ɗaki. Kuma ya ba inda ya ce ka a ba shi baya. Ya hukunci ina Sham, ya ba ka a ba ni baya. Da mun ke tsakanin Sham da Kaaba hannun riga suke. Annu riga suke, inda duka kalli wannan to zaka ba wannan baya. To sai ga Annabi yayi sallallahu alaihi wa sallama abin da yake kar'ai hakan. To yaya wanta ji kuma yake kar'ai. Wanga kuma an gashi ya aikata yin hakan ko? Ba ya ganci yana yin hakan shi na biyan bukatar sa. To ikhtalafal ulama'u fi hukm al-istiqbal al-qibla wa tadbari ha fi qada'il hajj. Amma lamai sun tattauna wajen hukuncin hukunta al-qibla ko ba ta baya. Ya abin yake. فذهب الى تحريمه مطلقا راوي الحديث ابو ايوب شي ابو ايوب الانصاري ده مجاهد ده ابراهيم النخعي ده امام ثوري duk sun tafi akan cewa haramun ma ne ka ba alƙila baya ko ka bata gaban haramun ne suka yi amfani da wannan abin ibn hazm shi ma ya tabbata wannan magana cewa a ce al-muhalla cewa ba a yi wa huwa ikhtiyar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma shi kansa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbata akan cewa wannan abin haramun nan dalibin sa Ibn Qayyim Jawziyya ya ce wannan abin haramun nan ina fata muna tare shi waɗanda suka ce ba shi halatta a yi kalleta kuma ba shi halatta a bata baya lokacin da ake biyan bukata sai dai Urwa bin Zubair da Rabi'a da Dawud az-Zahiri su ko sun kai akan cewa ya halatta su ko sun kace su kuma suka bada hujja da hadisin ga da mu hakaranta nawa Abdullahi dan Umar suka ce ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yawan ta hadisi yace kar ai to gashi an ga yayi a ce ya nuna cewa akwai halaccin yin haka nan وذهب الائمه المالك والشافعي واحمد واسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبه الى التفصيل في ذلك اما ده امام مالك ده امام الشافعي ده احمد ده اسحاق cikin abin da aka roto kuma daga abdullahi dan umar shi wanda an kaga ya hawurin ya ga adabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce a akwai tafsili ba a cewa haramun na ba a cewa kuma halatacce abuna fayuharrimunahu fil fada'i suka ce in kana cikin daji to haramun na tunda a daji kake ka kalli alqibla kana biyan bukata ko ka bata baya a cikin daji haramun na amma suka ce fil bina in gida kake makamancin sa kuma haka ya halatta inda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi amma an gaishi yayi ina an gaishi yayi cikin gida suka ce to a rarrabe in cikin gida kake na an hagina toilet din babu laifi ko ka bibi wani wuri to inda ka duba yayi amma in kana daji na to haramun na wannan ita ce fahimta Imam Malik da dalibin sa Shafi da dalibin Imam Ahmad da sauran su malamai wa hada huwa al-madhhab al-haqq alladhi tajma'u fihi al-adillah ash-shar'iyya as-sahiha al-wadhiha wasu malamai suka ce wannan kuma ita ce fahimta da tafi zama ga fili kuma tsaddaci da shari'a ta hada duka hadisan guda biyu aiki da su wancan ya ce kar ayi an ga wannan yayi to ayi hada hadisan gaba da aiki da su ya ce a ce wancan da yake kar ayi din adawa ne kar ayi wanda yake an ga ana yi to in gida ne ayi babu lai ina fata muna tare suka ce fa inna tahrimu mutlaqan ta haramta gaba daya ibdilul amala bi janibi min al ahadisi zai haramta aiki da wani hadisi in kace mutlaqan ba ayi to ka soke wani hadisi kenan haka nan kuma in kace ya halatta ai mutlaqan shi ma ka soke wani hadisi to kuma wajen malaman hadisi sun suka in shi na yi a hada hadisi guda biyu a aiki da su to ai kokarin hada su to kuma ga hadisi suna haduwa in daji na kar ai in gida ne ai kaga duka ai aiki da hadisi suka ce to wannan ita ce riwaya da ta dace wa akwai wata riwaya ta uku wadanda suka ce eh za ai aiki da hadisan guda biyu amma kuma ko kai ba haramun na kai ba to sai wadanda suke haramun na in adawa ne halattaccen abu ne in a gida to akwai malamai masu ra'ayi na uku suka ce a ko a daji na bai kai a ce masa haramun ba saboda haramun babban abu ne amma dai baka kyauta ba sannan ko a gida ne ba wacce an kai ana son kai ba ja'izi ne an kace maka da kaki haka nan da shi an kafi so ina fata muna tare sai wasu masu suka ce wannan kuma ra'ayi na uku yafi karkai amma ko kai dai abin da bai kai haramun ba a gida ma karkai amma in kai an halitta maka amma ba shi an kafi so ba kai khilafal aula sabanin abin da an kafi so don haka abin da an kafi so gaskiya ko a gida ko a dawa kada mu duniya duniya alqibla na kullu yake biyan bukata sai kuma kada ya bata ba wannan shine abin da muhaqqiquna sun kai magana game da shi ana so mutum ya dan girmama wannan alqibla ta Allah subhanahu wa ta'ala kada ku kance ta lokacin biyan bukata sai Allah ya sa mu dace kaga idan muka dubi hadisin ya nuna muna halaccin yi inda bibi ya kama ya nuna muna harancin yi ko karhancin yi inda bibi bai kama ba kuma haka ba ya nuna halaccin yi inda bibi ya kama sannan ya nuna karhanci inda bibi bai kama ba don haka inda bibi bai kama ba to Allah ko gidanka haƙe shine da kyau ayi kokari kada a fuskanci wannan wannan wurin mai daraja lokacin biyan bukata Allah ya mu dace حديث من نجبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأهمل أنا وغلام النهوي إداوة من ماء وأنذة فيستنجي بالماء دجا أنا الله تعالى دادي سيمي مغانا دشي جمي دشي أنه قال شياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ينا شقابا تاكي فأهمل أنا وغلام النهوي دني دواني يارو فتن فتينا مددينا ميكمات شكرو إلى النواء sai mu doka masa idawa salka mimma intarwa idawa salkar da anka yi da fata sai mu doka masa salka ta ruwa wa anzatan da wata sanda fa yastanji bil ma'i in yaji ya kare biyan bukata sai ya salkaka da ruwa don an katar da mu yadda in an kaje yadda ake shiga ayi addu'a kamin a shiga idan an kai addu'a kuma an katar da mu can baya a wani wuri cewa kuma ana so mu shiga da kafar hagu nan ba fa dake ba saboda mi wannan tantan hadisin da ya magana shiga da kafar hagu ba a cikin Bukhari da Muslim ba shi ma la yake zai kawo mana kawai hadisan da Bukhari da Muslim suka gode shi to sai mu aro dan hadisan in an ka zo kuma akai addu'ar kamin a shiga to a gabatar da hagu saboda shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a duk abin da ya shafi kazanta annabi na gabatar da hagumi wannan katuba duk abin da ya shafi daukasa da karinci annabi na gabatar da dama yanzu an zo an yi addu'a an gabatar da hagu an shiga to abu na gaba sai kuma kamin mu duka an kace ga irin bikin da zamu yi kada mu tsanci alƙibla kada mu bata ba duk wadannan sa cikin ladduba da haka to yanzu mun shiga da addu'a da mun yi addu'a mun shiga kuma mun kalli inda aka so mu kalla har bukatar an yi an kare to da me ya kamata a yi na hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ana ya kasance muna rika masa abin alkakarsa ni da wani yaro muka kasance na wajen shekaru in yayi sai shi biya bukatar sashi tsarki idan muka dubi wannan hadisi shi qadimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yana kanta da mu cewa biyan bukata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne masa hidima har wajenta wannan yana cewa babu laifi dan yaro ya maka hidima ya dauki abin da zaka biyan bukata da shi ya kai maka inda zaka yi babu laifi game da hakan idan wasu malamai suka ce babu laifi duk wanda kasa gare ka yana son shi maka hidima ko da wajen salkina kina kai maka buta har inda zaka yi salki shi aje maka ba girman kai na ba a ce kai baka rikawa sai an rika maka a ya danganta da a ce kawai tsakanin malamin misali da dalibi ko kuma tsakanin mahaifi da ɗa ko kuma tsakanin mata da mijinta wannan duk mimbari da'a ne amma idan mutum ya ga cewa shi ba zai yi haka da mutum da girman da aka dace to lokacin alfahari da girman ka ya shigo amma in babu haka nan duka ya halatta don gashi Anas ya ce da shi da wani suna rika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarka sai su aje masa ya biya bukata da ita sallallahu alaihi wasallam abun da muka doka daga hadisi jawabul ikhtisar alal ma'i fil istinja wannan hadisi kuma yana nuna mana ya halatta ayi amfani da ruwa kadai wajen tsalkaka tunda bayan mun karanta ana amfani da mi da hoge ko to ya halatta ma in ma ba a sa hogen ba ayi amfani da ruwa kadai hadisi da kasar da shi haka wa huwal afdal kuma yin amfani da ruwa shine mafifici minal ikhtisar alal hijara sama da mutum shi dan yayi amfani da ruwa so kadai li'anna al-ma'a alqa saboda ruwa sun fi tsalkakewa wal afdal amma abinda yafi al-jam'u bayn al-hijarati wal ma' inda hadisi yazo ana amfani da hoge yayin kace hoge da dutse da duk abinda ya kama da shi to kuma gashi na ayi maganar ruwa to abinda malamai suka ce hawaye ku bayyana muku fada da su in wannan hadisi yazo da wannan hadisi yazo da wannan in ana samu a hada dukkan su yafi to tunda ana amfani da goge ana amfani da ruwa abinda ya filada suka yi amfani da su kaje da hogenka kuma kaje da ruwanka sai ai amfani da goge wajen tsarki abinda ya kamata a kace sai amfani da ruwa wajen tsarkake wannan wuri sai a samu lada guda biyu lokaci guda kenan amma inda ayi fa yuqaddimul hijara sai a gabatar da yi da duwatsu ko makamancin su summa yasba'u al-ma sannan mutu ya biyo da ruwa liyahsul inqa'ul kamil saboda a samu cikakken tsalkakewa na wannan wurin imamu nawawi Allah shi masa rahama yace فالذي عليه الجماعة السلف والخلف أبين دا مقباتا مصفي أكنسا وعد ما عليه أهل الفتوى ما لمي ما تباد فتاسو هدو أكا هكنا من الأئمة الأمثال نرغ من يمي ما لمن براني أن الأفضل أبين ديه أن يجمع بين الماء والهجارة يوان ريجي بيان بكاتا حدي مثالي تتاشي يهدى تكاني أبو قدابيو كان دا تشو دينك كما كان دا روا saboda kada a yi kazanta in ya zan ruwa din mutum gare shi wani abu in ruwa din akwai kazanta wannan to a fara sa wani abu a jayi kazantar sannan a sa ruwa yace wannan shine abinda manya manyan malamai na duniya masu fata sun kai ittifaki game da shi a fara sa duk farko sannan a biyo da ruwa saboda aiki da duka wadannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba hadisi ya kace da mu cewa ana son mutum ya tattali abin tsalkaka tun gabanin ya biya bukatarsa ya tattali abin da zai tsarki da shi tun gabanin ya biya bukatarsa sai sallallahu alaihi wasallam ya fara tattala waɗannan abubuwa saboda a ce sai ya ga biyan bukatarsa ne sai zuwa da abin zai babu tsarki cikin wannan tafiya abu na gaba an nuna mana cewa hadisi na nuna mana cewa ana son karewa daga dukkan inda mutane suna garin ka suka ce wannan sanda da yake za mu zo da ita ita ya anka zo kafa tana da ai ta dauki wannan bayan sai a adana daga dama sun sa da rafa guda biyu da a kai tana sai a sa mata wannan rida mayaji haka nan sai su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kara mu ita sai su daga iya gambiyan bukata sai tana atwa dauki abin da dauka don haka kina da kyau duk mutumin da zai tsalkata yana tsanci inda jama'a suke kuma ya kare kansa daga garin mutane kuma di ya kace da mu jawabul istikhdamu sigari wa in kanu a hararan ya halatta awamun hidima koda ko iya na da suwa da hidima tun daga shi awamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya kat rashin takaba da alfakari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi an rika mai abin da zai tsarki da shi ko bace a a ai zai sa in girman ka ko maka ban shaka nan ba ya kiyale to haka ya halatta ai haka illa kai wanda za a wa wannan abin kada ya ji kansa cewa shi babban malami na ya cancanta a mai haka nan in ba haka nan ba a girma shi ba to wannan babu laifi don ku ayi mata hidima Allah ya samu dace hadisin mun gaba na bi kata da al-hadith ibn rubayn al-ansari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yaqulu wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas bil ina daga bi kata da الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه الله شدد شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من ضوء الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي لا يمسكن أهدكم ذكره كدت ينكو يكسكوليا يلقي ذكرين سقب قريش بيمينه دهن سنداما وهو يبول يا إنده كيبولي يا إنده كيفتاري كريك قبان سدهن سنداما wala ya tamassah kuma idan ya kare kariya karce kariya shafi kazantar da ta fita min al-khala daga ban dakin da shiga kai da sa kai ya share bi yaminihi da hannunsa na dama in kare na kariya bada kalin ga hannun dama in duci na kariya bada dukin ga hannun dama in ma sai fata kariya rikata da hannun dama inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya tanaffas fil ina sannan kuma idan yana shan abin sha kada ya sheda a cikin wannan abin sha kada ya sheda a cikin wannan abin sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya muna magana ka abu guda uku nasihuna mahutsada kware da gaske kuma suna da fa'ida mai girma kware da gaske wajen tsalkakewa mu da nisanta kazanta wanda zai nisanta da mu daga kamuwa daga cututtuka na farko da na biyu sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu riga gaban mu da hannun dama kamar da muka karanta baya hannun dama bai dace a kai shiga wuraren kazanta ba hannu ne na karimci to kuma magana ta tsari da mafita ta tsari akwai a kazanta dab da wurin nan don haka a nisanta da shi da kazanta haka nan kuma dubura wuri ce mai fitar da kazanta don haka hannun dama a nisanta da shi daga dubura duk waɗannan abubuwa bai kamata a kai hannun dama wannan wurin ba sallallahu alaihi wa sallama ya ce da saboda shi daman shine abin da muke amfani shi wajen ci da sha to yoshi kuma za mu doke shi mu kai shi dab da wurin da ke da kazanta sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu na abu na uku annahayu an tanaffus fil ina ya hana muna shedawa a cikin kofin da muke shan abin sha ko kwaro da muke shan abin sha saboda shi ma akwai cutarwa na kadantar da za ta iya fitowa cikin bakinka ta shiga cikin ruwan kuma ka koma ka sha wannan kadantar ko kuma akwai nau'i na cutarwa ga wanda zai sha bayan ka sha shi da ke kadantar wannan abin da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana muna yin wannan abin hasan malamai sun tattauna wannan handa annabi ya ce kar ayi shin haramun ne ko ku karahiya ne dan ce radihi dai karahiya ne har yanzu dai ba a cewa idan mutum ya rika ya aikata abin da haramun kamar a ce ya sha giya ko kuma ya yi makamancin haka nan bai dai kyauta ba amma bai kai a ce mai haramun ba amma mazhaban zahida sun ce haramun ne tunda annabi ya ce kar ayi to kar ayi kuma in mutum ya yi haramun tunda ya haramun ya cancanci azaba daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya yi masa amma jumhurin malamai sun ce akan cewa ba haramun na ba amma dai bai dace ba kuma a nisance shi kuma da annabi ya ce a nisance shi to haka hadisi ya hana muna rikon al'aura mu da hannun dama lokacin bauli hadisi ya hana muna yin tsarki da hannun dama hadisi ya hana muna shedawa a cikin mazubi a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wanda duke shan abin sha in yana son ya sheda har dai ake sha na yake irin ruwa ya sheda sau uku wannan zai fi amfani gare shi ruwan za su ba shi fa'ida kwarai da gaske in ya jaye kofi daga bakinsa ya sheda daya sannan ya sake mayarwa in ya kwankwa daya ya sake jaye kofin ya sheda biyu kenan sannan ya sake ja sannan kuma ya jaye sau uku kenan haka ake so to in yana da bukata ya mayar in bai da bukata uku din sun samu shi kenan amma mutum ya aza kofi a bakinsa saboda yana jin kishiwa ya ta kwandal har sai ya koshi akwai cutarwa gare shi zai cutu kwarai da gaske za ka sai sallallahu alaihi wasallam ya hana ya kawo wannan ne baya cikin maganar tsarki amma hadisin ya zo da maganar tsarki da wannan shi yasa duka ya kawo shi za ka mun samu fa'ida cewa wajen tsarki kuma ga abin da ake son mu nisan da daman mu daga wannan wurin sannan mun samu fa'ida cewa kuma in muna sha shi ma akwai nau'i na kadanta kar mu sha muna shedawa cikin wannan mazubi abu na hudu a cikin takarda da mu ijnabul ashya'il qazra duk abin da ke da karanta mun tsance shi saboda mi runguma abin da ke da karanta yana cutar da lafiyar jikin dan adam ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kula da harkar lafiyar jikin dan adam duk abin da ya kawo masa cuta yana kaddar da shi ya nisance shi shine wata rana ake magana yahuda suka ce ma salmadul farisi kuka annabi ya koya kantar da ku komai hatta yadda ake biyan bukata yadda ake tsarkaka yanka biya bukata ce kwarai da gaske ba abin da annabi ya kantar da mu ba ya karantar da mu hatta da wajen biyan bukata ga yadda mu kamata mu biya bukata mu shiga da kaza mu fita da kaza sannan in muka shiga mu yi tsarki da hannun dama sannan kuma in da mu yi shimara bayan haka nan kuma ya kantar da mu cewa in da mu tsarki kada mu yi da abu mai amfani yace kada mu yi da kashi na dabba kuma sannan kada mu yi da kashi duk waɗannan abubuwa wajen biyan bukata ne fa amma sallallahu alaihi wa sallam kuma duk ya karantar da sabansa irin hanyar da ya kamata su bi wajen biyan bukata to yoshi da wanda a wajen ban gida ya karantar da kai dokoki da za ka kula da su amma wajen ibada kuma shi saka ci da katar da ku a bisa tsintsin ibada ba shi wannan fa ba tsintsin ibada ce ba in ka hararo koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai samu ibada amma sai gahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da hadisin shi Salman al-Farisi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kata da mu cewa in da mu biya bukata kada mu ba alkibla baya kada mu bata kuma gaban mu sannan kada mu yi tsari mu rika gaban mu da hannun dama sannan kuma ya kata da mu cewa in da mu tsalkata na duki kan mu katsayi daga uku sannan ya kata da mu kuma kan mu doki kacin dabba mu ce mu karce na mu kaci da shi dan ya bushe sannan ya kanta da mu kuma kada mu doki kashi mu ce shi za mu karce azantar mu da shi saboda ni saboda kashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana cewa abinci ne na ummu aljannu duk abincin da kaci kace yi abinci ka doki kashin kai ce bismillah ka jefar da shi zai zama abinci ga ƴan ummu aljannu musulmi su da su amfani shi wajen abincin su sannan kuma kashin dabbobin mu shine tattaka shine hakkin ci ga nasu dabbobi don haka sai sallallahu alaihi wasallam saboda kare haƙƙin halitta
yake kanga amfani da kashi wajen biyan bukata ka ku gaba da komai kuma hoge yake to amma na ɗan uwan mu ne kuma aljanun mu suke sa sosai amfani kada mu cutar da su so cin abincin su sai suke karanta gare shi sakin dabbobin mu kuma shine tattaka na dabbobin su yake kada mu cutar da dabbobin su kuma sallallahu alaihi wasallam kenan wata waɗannan ka'idodi duka na al-istidaba ne hanyar da ake bi a tsalkaka sune manzo Allah ke kata da mu sallallahu alaihi wasallam tun gabanin mu ce wajen yin sallah din ana faɗa mana ka'idodin da ya kamata mu bi yadda ya kamata mu tsalkaka mu shirya da kyau saboda ganawa da Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu dada inda muka kusa Allah ya shahe muna game da mai tambaya da ya tambaya kwanan baya san cewa ya nemi mata kuma ya ta ba ta kyauta har ta yi rashin lafiya mai muni ya wahala kwarai da wajen kashe mata kuɗi kuma gashi daga ƙarshe mutanen sun yi bashi mata sun ce ta samu miji ba ta so ne yake magana to ya halatta ya je kotu ya ji haƙƙinsa magana ta gaskiya tattaunawa da muke da malamai da abinda muka karanta bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu da mummunan misali mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da zai bada kyauta kuma ya dawo cikin kyautar sa yace ya ashita haka yake kamar kare wanda ya amai yazo ya lashe suka ce kuma ita kyauta tana da wani abu inda duk mutum ya daga ya bada ita kuma har ta fita hannunsa ta kowa mallakar wani to ya guba dukiyarsa ta ba ya fi sheta da niyyar basuwa bai wada basuwa ba har yanzu dukiyarsa ce malaba sun ce yana iya fasawa amma ya hidda ita daga hannunsa har ta koma hannun wani sannan kuma yace a dawo mai da ita to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mun haka suka ce ko wajen aure ne saboda ka'ida aure za a bi al'ada al'ada duk mutumin da ba wanda yake aure yake son ya aura kyauta baya nufin ya ba ta sadaki ko yana nufin ya ba ta sadaki duk abin da ya ba ta na tsarin da ya kai mata da wayar da ya sai mata da duk wani abu wanda ya kai mata dai shi baya jin suna cikin sadakin da ya bata to duk abin da ba ta jin suna cikin sadakin da ka ba mace sannan auren bai ba ko menene ka tashi kai da mutum amma in ana jin ga al'ada cewa duk abin da ba ta sadaki na yan ka kawo wajen aure ana tara su gaba ɗaya da kayan da ya kawo da kuɗin da ya ba su a cikin sadakin da kaza to shi na da mai ki a ba shi aji ina ganin ko ga al'adar mu duk waɗannan kyauta ba a nisa wasu cikin sadaki abinda kawai ake lisa wa cikin sadaki kila kayan nan da aka yi masu yawa to kuma ko su har yanzu al'adar mu ba mu sasu cikin sadaki sadaki wannan gundarin kuɗin da muke cewa shi ku kuke masa sadaki zaka abin da ya kamata gaskiya shi hankuri ba su kyauta ba akwai malaman da suka ce in yaudara ta sun ka ce shi shigo yayi ta kashe kuɗi ne ba su da niyyar bashi akwai malaman da ganin cewa yana damar shige su da saboda yaudara ta shigo amma in ba yaudara na ba haka dai daga bata ji bata so ne to gaskiya shi karinci shi da batun wannan abin ya shi Allah sai ya saka masa da alkhairi shi karinci ya bar masa wannan abin kawai ya fi da sha'ansa kuma a jefe shi da wani mummunan suna gobe in ya ta wani a tattara ku da shi in yanzu Allah ya kaddarta na su duk abin da ya ba ta ce ku biya shi kaga an je hikkar mugun suna kenan za ka ci karinci shi ba su da Allah inda cuta sun kai ya ba su da Allah in kuma a so ne kawai Allah ya jaye na shi gare ta shi fata Allah shi ba shi wata wannan shi ne abin da ya zama alkhairi gare shi sai kuma abin da ya magana na wata sana'a ta samun kuɗi ta cryptocurrency da ya magana wannan sai Umar Lijar mu Allah ya kara masa ni'ima da lafiya ya ba da fatawa game da shi ya ce akan cewa ba kuɗi na ba waɗannan sana'a ta harka kuɗi na abin ga sai Umar Lijar mu ko ce professor yake ba kuɗi bane ya bayani mai yawa game da shi yake ba kuɗi ne don haka kada a yi magana kasuwanci da su ba kuɗi bane ya ba da hujjoji masu yawa sai ka same shi ka saurara duk da Dr. Bashir Ali Umar shi ko ya ce akan cewa kuɗi ne ya da cewa kuɗi na ya ba da hujjoji masu yawa amma magana abinda malamai suke magana gaskiya ba kuɗi na ba wannan sana'a ba ta kuɗi ta ba inda a biya ka a kai da su ka a biya da su Allah ya shirya da mu zuwa ta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahi lakum shi ya gaba